Mita 88.5 Dala FM da zamani a Bakar Sabo daga hukumar da ke kula da makarantu masu zaman kansu a nan jihar Kano karkashin jagorancin ambassador Musa Abba Dankau da mai tsaro bai manta ba a ranar Litinin da ta gabata mun kawo muku rahoto dangane da wata zanga-zanga da wasu daga cikin iyayen yaran makarantar Ummi Academy dake kwanar Kanduje suka yi kan cewar akwai karin kuɗi da aka yi musu wanda zai fara aiki a zangon karatu na gaba da kuma yaran su da aka ringa korawa gida a wannan rana kasancewar wasu daga cikin su basu biya kuɗaɗen su ba. Kan haka muka zo don jin ta bangaren wannan hukuma kasancewar ita ce hukumar da ke kula da makarantu masu zaman kansu. Shin ko ma sun san da wannan batu? Sannan in sun sani kuma wani mataki za su ɗauka dangane cewar an sami daidaito kasancewar kowane bangare tsakanin makarantar da kuma iyayen yaran yana da tasa muhimmancin wurin tafikar da ita wannan makaranta ko kuma ilimin ƴaƴan nasu. Ga dai tattaunawa da muka yi da shugaban hukumar ambassador Musa Dankau, shugaban wannan hukuma ta dake kula da makarantu masu zaman kansu. Akwai wasu daga cikin iyayen yara da ke makarantar Ummi Academy da je suka yi zanga-zanga dangane da ƙarin kuɗi wato a tam na gaba da zasu yi, aka ce zasu yi, ga kuma yaran su suna da cikin an kora musu su gida. Ban sani ba wannan labari ko ya zo gaban ku a matsayin ku na hukumar da ke kula da waɗannan makarantu kuma wani mataki za ku ɗauka in ya zo gaban nan.
To alhamdulillah, da farko dai wannan makaranta ba wata makaranta ba ce wacce ta wuce Ummi Academy, kuma mun samu rahoto akan abin da ya faru, kuma mun yi amfani da dokar da ta samar da wannan gida ta shekara 2014 domin mu kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano, mu shiga tsakanin iyayen yara masu yara wanda suke kaiwa makaranta da mutane da suke buɗe makarantu masu zaman kansu da kuma gwamnatin jihar Kano domin a samu daidaituwa ya zama cewa ba a bar makarantu masu zaman kansu ba sun ci karansu ba babbaka sun sawa iyayen yara kuɗi tsaba ba a matsayin kuɗin makaranta, sannan kuma su ma iyayen yara suna da haƙƙi akan ƴaƴansu domin in sun kai ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu to sun san dole a biya kuɗin makaranta, domin shi ma mai makarantar da ya gina makaranta ya ebo malamai kuma shi ya biya su kuɗi sannan za su yi aiki na wata-wata, sannan ya ebo ma masu gadi da masu shara da masu jin idansu da hankalinsu yana kansu sai ya samo kuɗin da zai ba su sannan makarantar za ta zama makaranta. Gaskiya ne mun samu rahoto kuma mun ɗauki mataki nan take bisa amana da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bamu na mu tabbatar an samu daidaituwa, saboda haka maganar da aka ce yara su koma gida domin ba su biya kuɗin makaranta ba mun ce a janye wannan, kuma mai makaranta ya janye wannan ya ce yara su dawo. Sannan magana kuma ƙarin kuɗin makaranta da aka yi, mu muke wa ma mai makarantar dole muka ce da Allah albarkacin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, domin ya ce ilimi kyauta ilimi dole, a maimakon mu bari wannan makarantar ta durƙushe a ce an daina samar da ɗalibai kuma wannan makarantar tana da malamai da wannan ma ba malamai ba kusan mutum 100, sannan kuma ana samar da ilimi mai inganci kuma makaranta ce cikakken makaranta. Ni ban je da kaina ba amma na tura wa wakilci kuma an je an tabbatar da wannan. Sannan kuma yara in suka fara makarantu tun safe har ƙarfe 6 suke kaiwa, kuma makarantun da suke zagaye kusa da shi kuɗin makarantarsa ya fi masauki kuma makarantarsa ta fi kyau bil haƙi da gaskiya. Mun ce masa da Allah ya yi haƙuri kada a ƙara wa kowanne iyayen yara kuɗin makaranta a wannan zangon karatun na farko, amma tun da ya ce ba zai iya riƙe makarantar ba domin baya iya samun kuɗin da zai riƙe makarantar kuma yana ba da ilimi mai inganci, kuma iyayen yaran nan mun kira su da shi da masu makarantar mun zauna, kuma doka ta ce in har aka shekara ko huɗu wani yanayi ya zo za a iya yin samu a zauna a tattauna tsakanin iyayen yara da masu makaranta a ga yaya za a yi a ɗan yi ƙarin kuɗin makaranta domin makarantar ta samu yadda za a yi ta iya riƙe kanta ta biya malamai kuma a ci gaba da samar da ilimi mai inganci. Sun zo mun zauna da su kuma shi ma ya kawo shawarar sa, shi sa muka ce to kada a ƙara kuɗin makaranta wannan kara a zangon karatu na biyu sai a ƙara kuɗin makaranta. In kuma an ƙara kuɗin makaranta ba a samu daidaituwa ba kamar da ya faɗa, an akwai wanda zai iya riƙe makaranta a cikin iyayen yara, sai a zo a bi ƙa'idoji wanda doka ta samar. So insha Allah akan haka muka tsaya, kuma za mu ci gaba da kare mutuncin iyayen yara waɗanda suke yara ba ma a makarantar Ummi Academy ba, zan yi amfani da wannan damar na bada lamba ta duk iyayen yaran da suka yi karo da makarantu waɗanda suke cin karansu ba babbaka suke karɓar kuɗin da ya wuce ka'ida to a gaya musu cewa mutum ko ya kai faro ya tsaho mu za mu amfani da dokar da ta samu gidan nan domin mu tabbatar da adalci a bisa wannan gwamnati mai adalci ta mai girma gwamna Ganduje da ya bamu amana kuma a shirye muke mu je kowane irin matsayi in dai akan kare mutuncin al'ummar jihar Kano ne da gwamnatin jihar Kano saboda haka wannan lamba wacce ta fara da 08028726710 da Allah a sanar da mu don mu san halin da yayin yara da makarantu masu zaman kansu ke ciki da ma malaman kansu in akwai wata matsala a zo a sanar da mu insha Allah za mu shiga ciki
a ƙarshe musamman suna magana ƙarin nan ya kai kamar 100% da ƴan Najeriya suna biyan 12,500 yanzu ya koma 25,000 ban sani ba ko a matsayin ku na hukuma akwai shigowar da za ku fita ka watara wace ko da ƙarin da zai bi kai ba su kuma ba yadda suke so bai wuce tunda da sun ce kamar akwai daidaito da aka zai ƙara kuma 50% to ko da zai dan wuce haka ya dan wuce 50 din kuma bai kai can yadda yake so ba
to ni da a yadda na sani masu secondary ma ba ƙara musu komai ba ni na san masu secondary dai a yadda bayanan iyayen yaran ya zo da kuma mai kai makarantar ba ƙara ma ƴan secondary ba ƙarin an yi shi ne akan nursery da primary sannan kuma abin da za mu duba gaba ɗaya da mu da iyayen yaran da mai makarantar nan bai ha'inci gwamnati ba bai zalunci iyayen yaran nan ba mu ko mun shigo ciki don mu daidaita yau in ba shi da yadda zai yi ya iya biyan malamai to fa iyayen yaran su da kansu ma inda ha'inci zai yi zai ma bari hakan abin ya lalace harkar ilimin ta lalace to amma in ba yadda zai iya yi iyayen yara ba yadda za su iya yi dama makarantu rai ne da su kuma kamar yadda ake aihuwa haka ake buɗe makarantu kamar yadda kuma ake mutuwa haka ake rufe makarantu ya kamata da Allah mu ringa yi juna adalci kuma bara ma na ƙare ma wani bayani wallahi su ma iyayen yara ba sa taimakawa al'umma domin ba sa biyan kuɗin makaranta yanzu wani in ka zo sai ka ji bai biya first term ba bai biya second term ba bai biya third term ba kuma gashi an shigo kuma first term sannan kuma bai biya ba shi mai makarantar nan yaya zai ya rike makarantar nan malaman nan da suka zo su ce koyarwa suna da yaya suna da yan uwa albashi suke karba sai ya ba su za su je su rige ƴaƴansu sannan kuma su ma su tura ƴaƴansu makaranta mu hakinmu shine mu kare mutuncin iyayen yara da yaran da makarantar da masu makarantun kuma malamai ma in ma ba a biyan su ana zaluntar su wannan office da kake gani na Kano State Private and Voluntary Institution Board mun sha kiran masu makarantu su zo su biya malamai a wurinmu to kaga ashe mu ba mu da wata bukata bukatun mu a samar da ilimi mai inganci a jihar Kano.
Mita Tumanda 8.5 da La FM Bure Zamani Abubakar Sabo daga hukumar da ke kula da makarantu masu zaman kansu a nan jihar Kano.